sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan hantsi akan mitoci da suka hada da 19:31:60. A jamhuriyar Niger kuma ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa a zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalol da Niya. A yayin da duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da wannan lokaci. Baba Yakub Makiri ne tare da Grace Alhiri Abdu. Muke farin cikin sake saduwa da ku da wannan hantsin. To ko bayan kun gama jin labarai, za ku ji hiran wakilin mu Isa Lawal Ikara da tsohon ministan yada labarai a gwamnatin Marigayi shugaba Umaru Yaraduwa Ali Bilbis game da yanda ake siyasa da lafiyar shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari. Muna kuma dauke da ra'ayoyin wasu mazauna Maiduguri akan irin hali da mutanen yankin suke ciki a wannan watan azumi wanda suka shafa ma da hare-haren ta'addancin Boko Haram. A ƙasar Kamaru kuma jam'iyyar adawan ƙasar ce take ta gudanar da bukin cika shekaru 27 da kafuwa. Akwai kuma sharhin jaridun wasu jaridun na ƙasar Niger da wasu sakonni da kuka aiko mana da kuma karatun Alkur'ani mai girma, amma duk sai kun gama jin labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da hantsi ga cikakkun labaran. Dan majalisar dattijan Amurka John McCain ya bayyana jiya Litinin cewa yana ganin Rasha da shugabanta Vladimir Putin a matsayin kalubala mafi girma da muke fuskanta fiye da barazanar kungiyar IS. Da yake magana yayin ziyararsa a Australia jiya Litinin, McCain ya shaida wa tashar watsa labaran kasar cewa ƙasar ta yi yunkurin gurguntar da harkokin demokuraɗiyya ƙoƙarin da ta yi na yin shishshigi a zaben shugaban ƙasa Amurka da kuma na waɗansu ƙasashen duniya. Ya bayyana haka ne yayin da gwamnatin shugaba Donald Trump ke fuskantar bincike kan ko tana da alaƙa da Rasha da ya haɗa da rahotanni da ke nuni da cewa Jared Kushner, surukin shugaban ƙasan kuma babban mai ba fada shugaban ƙasa ta White House shawarwari, ya yi ƙoƙarin neman hagen yin hulɗa da jami'an ƙasar Rasha ta bayan fage a makonni da aka rantsa da Trump. Tsohon ɗan mulkin kama karya na ƙasar Panama, Manuel Noriega, wanda gwamnatinsa ta yi ƙaurin suna kan batun cin hanci da rashawa da kuma tashin hankali, ya rasu yana da shekaru 83 a duniya. Shugaban ƙasar Panama Juan Carlos Varela ya rubuta a shafinsa na Twitter cewa mutuwar Noriega ta kawo ƙarshen wani babi a tarihinmu, kuma ya kamata a ba iyalinsa damar jana'izarsa cikin kwanciyar hankali da lumana. Noriega ya kwanta a asibiti inda ya jinya tiyata da aka yi masa har sau da dama dangane da sankaran kwakwalwa da ya fama da shi farkon wannan shekarar. Kafin sakin sa daga ɗaurin talala domin shirin yin wannan jinya, an ɗaure Noriega sabili da aikata laifin cin hanci da rashawa da kuma kashe abokan hamayya zamanin mulkinsa daga shekara ta 1983 zuwa da 89. An hambara gwamnatin Noriega lokacin da Amurka ta mamaye ƙasa a shekara ta 1989. Aka kuma ɗaure shi a Amurka bisa laifin mallakar miyagun ƙwayoyi, daga nan kuma aka ɗaure shi a Faransa da laifin ɓadda sawun kuɗi, kafin aka ta saƙe yarsa zuwa Panama a shekara ta 2011 domin ci gaba da zaman yari. Sabon shugaban ƙasar Faransa Emmanuel Macron ya kira tashar watsa labarai ta RT da Kremlin ke marawa baya a matsayin tashar farfaganda, bayan tattaunawarsa gaba da gaba da takwaransa na ƙasar Rasha Vladimir Putin. Macron ya kira kafofin sadarwa kafofin farfaganda na yi masa ɓatanci a zaben shugaban ƙasar da aka gudanar bana lokacin da ake ganin Putin yana goyon bayan 'yan takara mai tsatsauran ra'ayi Marine Le Pen. An kuma alakanta kutsen hanyar sadarwar intanet da aka yi wa ofishin yaƙin neman zaben Macron da Rasha. Putin ya musanta zargin yin a wani taron manema labarai da ya yi jiya Litinin a fadarsa, inda ya ce bai yi yunkurin shishshigi a zaben ƙasar Faransa ba, duk da yake ya kare ganawarsa da Le Pen a watan Maris. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A demokradiyyar Jamhuriyar Congo har yanzu babu tabbas akan lokacin da za a gudanar da zaben da ya kamata da an gudanar bara, sai dai an fara rajistar masu zabe a Kinshasa, babban birnin kasar. Ranar Lahadi, wato jiya kenan, hukumar zabe da ake kira CENI ta fara, wato shekaran jiya ta fara rajistar masu kada kuri'a a birnin Kinshasa mai kimanin mutane miliyan 12, inda shugaban kasar Joseph Kabila ya zama na farko da aka yi wa rajista. Ana kyautata zaton za a ɗauki watanni uku ana rajista masu kada kuri'an, sai dai galibi mutanen kasar ba su tsammani za a gudanar da wannan zaɓe bana. Daga ƙarshe, matar tsohon gwarzon fafatukar neman ƴancin Sudan ta Kudu, marigayi John Kerin, tana kira ga sojojin gwamnati su daina goyon bayan shugaba Salva Kiir. Rebecca Yandeng ta shaida wani shirin tashar murya Amurka da ke harka, wato haska fitila kan harkokin Sudan ta Kudu, South Sudan in Focus, cewa rikicin cikin gida da shugaban ƙasar ke riba da shi, wanda ta ce yana azurta kansa yayin da sojoji suke aiki ba tare da biyan su albashi ba.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Tumadalla, za mu faro rahotannin namu ne da hirar wakilinmu Isa Lawal Ikara da tsohon ministan yaɗa labarai zamanin mulkin marigayi Umaru Yar Aduwa da ake kira Ali Bilbis, game da yadda ake siyasa da batun lafiyar shugaba Muhammadu Buhari.
Wasu suna amfani da wannan rashin lafiya tashi suna siyasa daga ciki. Yanzu rashin lafiyar nan da Allah azama shi, mutane sun manta da Allah, Allah ke da lafiya kuma Allah ke da mulki. Me siyasa shine ba abin da suka sa gaba illa kawai ana tunanin waye zai gaje shi idan yau Allah cika rahmarsa, wanda ba ma fata ba ma addu'a magarci abin ya faru ma'ana idan Allah ya shirya rayuwarsa. Mun san da cewa rayuwa tana hannun Allah, tana hannun rayuwa kowa tana hannun Ubangiji, amma tsagarin siyasar da ake abin bakiyo akwai dama kwarai da gaske, musamman abin da ake ciki yanzu.
Ido su ce wace irin siyasa ake yi, musamman ganin yana da masoya a cikin fada shugaban kasar nan, ga kuma alaka shi da mataimakin shi.
Siyasa ce wadda aka yi kokari, musamman mutanen da suke yan amana nashi, a jaye su daga jikin shi. Bukatar su shine a tsagar cewa wannan ba Allah, yau a ce bashi. Kaga tuntuni shi yasa muke cewa akwai wanda suke tare da Buhari, wanda suke son shi tsakani da Allah. Ako kuma wanda suke tare shi kawai su ba abinda suka sama zuciyarsu ko ko tunanin shi ne abin son abin duniya. Misali, wanda suke tare da Buhari tsakani da Allah, gashi nan kana gani kiri-kiri ana so a raba shi da shi, shi ne sakataren gwamnati. Kaga an yi kokari, yanzu ana so a yaga su a raba su tare.
Ila ce ai shugaban kasa Muhammadu Buhari ne da kanshi ya dakatar da sakataren gwamnatin nan, fa ba wani ba.
No, ma arji Isa, san ba haka bane. An dakatar da sakataren gwamnati wanda shi kanshi shugaban kasa ma bai san da haka nan ba. Kawai ya waye gari ne da yamma, kawai ya gada cewa abin ya bude talabijin, kawai sai ya gada cewa an announcement din sunan cewa shi sakataren gwamnati an dakatar da shi. Shi ne yasa aka je aka bincika, sai aka gada cewa ashe daga cikin wadan ne wasu suka zo suka wannan kulla-kulla, aka je aka dakatar da shi. Kaga wannan shi ya nuna cewa duk wani wanda ke tare da Buhari tsakani da Allah, to ba a san shi. Iyaka gaskiyar magana kenan.
Me yiwa wasu ce me yasa ba shi Buharin, to tunda ba shi ya kore shi bai dawo da shi ba.
Eh, to kuma kaga wannan wani abu ne, hali ne irin na shi shugaban Buhari a iya tunaninmu, mutum ne mai kauci, kuma ai babban kuskure ne abun ya riga ya fito, ya an gaya ma duniya da cewa an dakatar da shi. Kaga shi a matsayin shi na shugaba, kamar yadda cima mai kauci ne, ya bar shi a tafi a haka din, amma ya yi imani gaskiya za ta fito nan gaba.
Kana so ka ce yanzu duk da an dakatar da babu cir yana cikin waɗanda suke son Buhari, dan wasu suna ganin da zaran an yage ka kuma ai yanzu sai a fara kartalayi?
Su abin da ga ma da a baya na tabbatar maka, idan ba babu cir din ba, duk yoyin abubuwan da ke faruwa da yan Najeriya na ga ma da ba su ji daɗi ba. Ma'ana, saboda shi Buhari sun dade da shi babu cir bisa ga siyasa ta amana da fahimta da yadda da juna.
Wai gaske ne kenan, akwai rabe-raben kawuna a fada shugaban ƙasa tsakanin su waɗanda suke aiki da shi?
Ai, kamar yadda nake ga maka, ai haka ne mana, in babu me ya kawo magana cewa a je a kulla-kulla a ce an kore shi an dakatar da shi. Wannan dakatar da aka yi da shi ai ba shugaban ƙasa ya yi ba, ba da amincewa shi ba, ba yadda ba. ba bai sa kowa ya dakatar da shi ba
an ce an dakatar da Babacir shugaban kasa bai da lafiya me kenan wannan abu ke nufi ne ga yan arewa
shugaban kasa dai dan arewa ne Babacir kuma dan arewa ne kuma abun takeici da ban haushi da yan arewa wanda suke kudda kuddin shi shugaban kasa Buhari da su ake wannan tukutukun a gare cewa amma arewa illa saboda san abun duniya kuma abun mamaki da takeici wanda su yan arewa da su ake irin wannan kullakulla din musamman wanda Buhari ya dade su
shi fa Allah sarki iko duk inda ya so bai wasa nake kuma ikon nasa ko Allah sarki iko
to madalla a gaida Isa Lawal Ikara bayan birnin Maiduguri ta sha fama da hare-haren ta'addancin Boko Haram to ta yaya ne mazauna garin ke gudanar da ibadar su ta azumin watan Ramadana ga wakilin mu Haruna Dauda da ra'ayoyin wasu mazauna Maiduguri
to jama'a assalamu alaikum sunana Usman Abubakar ne kuma mazaunin Maiduguri ne to gaskiya shi duk abin da duk halin da musulmi ya shiga ciki sai dai yace alhamdulillah na farko kenan sannan na biyu eh gaskiya bana ana cikin wani hali wanda ya dan tsananta kadan bi iznillahi ta'ala kuma duk cikin hikimar Allah wannan al'amarin yake faruwa na farko tukun ga matsanancin zafi na yanayi sannan ga matsanancin zafi na aljihu wato in nace aljihu na samu kenan mutane mafi yawan mutane yanzu da kyar suke dan samun dan abin da za su yi bude baki kaman dai da aka saba tunda da sai sun wani da yawa sai sun fito da safe sun shiga cikin gari sun yi fafutuka buganan kadacan su samu abin dan su samu abin da za su yi cefane su kai gidansu to haka ma kaman yanzu bude bakin dan abincin da za su bude baki to bi iznillahi ta'ala dai sai dai a ce alhamdulillah in dai za a fita ma a samu sannan kuma idan aka fita ba a samu din ba ma shi Allah cikin hikimarsa shi yasa abin da yake nufi da haka to kaji abin da nake nufi
to yanayin lokacin shan ruwa fa ya ake a shan ruwa ganin cewa kai ko ka game da irin matsanancin rayuwa da kuma samu
lokacin shan ruwa kam bi iznillahi ta'ala kam idan lokacin shan ruwa yayi ai za a sha ko ta kaka ne dai za a sha idan ruwan sanyi ka samu dai za ka sha in kunu ka samu ka kurba dai ka sha ruwa bi iznillahi ta'ala
okay sunana Muhammadu Mustafa
ya ganin cewa an shiga watan Ramadana kamar ya kuke gudanar da wannan azumi ne musamman ma nan cikin birnin Maiduguri
to bismillahir rahmanir rahim hakika wannan wata na azumi ya zama ne cikin farin ciki cikin jin dadi da nishadi ba dan komai ba saboda zaman lafiya da kwanciyar hankali da aka samu a birnin Maiduguri in ka kwatanta a watan shekara da sauran shekaru na baya lokacin azumi mutane kowa yana gida ba ka iya fita ma ka dan fita waje ka dan sha iska ko ka kai ziyara guraren yan uwa da abokan arziki saboda tsoron me zai faru amma yanzu alhamdulillah saboda zaman lafiya da aka samu mutumin Maiduguri zai shiga duk inda yake so a duk lokacin da yake so to wannan shine babban cigaba da muka samu a wannan lokacin azumi
kamar a ganin birnin Maiduguri ya sha'anin rayuwa take gare ku
a gaskiya sha'anin rayuwa a birnin Maiduguri akwai wahala akwai kunci ba dan komai ba saboda tsadar rayuwa ka san mutane sun yi shekaru ba har ka kasuwanci wasu ba sa yin noma to kaya yazo yi tsada zaka ga cewa abinda da kake siya a watan shekarar 300 sai ga yanzu ka 1000 to zaman da mutane suke yi ba sana'a kuma ba harkar noma to wannan abin shine yake kawo wahalhalu a cikin wannan lokacin azumi yadda mutum zai sai abinda zai sa a bakin sa ma yana da wahala magana ta gaskiya
Allahu malikun bayyana Allah ka jarfa bani ya dala ka jarfa karshen
to madalla a gaida Haruna Dauda yanzu kuma sai a shakata da wannan faifai
Dawaye dangata na buka yeah.
Dalla da fatan an shakata da wannan faifan. To a kasar Kamaru kuma babban jam'iyyar adawan kasar ta SDF ne ta gudanar da bikin cika shekaru 27 da kafuwa. Ga Muhammad Awal Garba da ƙarin bayani.
Jagoran yan adawan kasar Jamhuriyar Kamaru ni John Prundi ya jagoranci wani taro na tunawa da ranar da aka haifi kungiyar jam'iyyar su ta SDF shekaru 27 kenan da ya shude. An gudanar da taron ne a jihar Yan Awaren Ingilishin kasar Baminda bangaren da suke kai ruwa rana da gwamnatin kasar ta Jamhuriyar Kamaru. Da kammala taron ne sai jagoran yan adawan kasar ya kama hanyarsa na yin bulaguro zuwa kasar Burtaniya. Na tambayi mai gari Umaru a matsayinsa na memba a cikin jam'iyyar ta SDF ko menene yasa shugaban nasu yayi wannan bulaguro zuwa kasan Burtaniya a lokacin da suke takun saka da gwamnatin kasar ta Jamhuriyar Kamaru.
Dalilin tafiyan shugaban jam'iyyar mu Ingila wato shine mu ma muna shirye-shirye domin sa takarar mu na shugaban na kujeran shugaban kasa na 2018 domin a wannan shekaran niyyar mu wato shine mu ga bayan Polbia domin ya jima a mulki.
Shi ma Dr. Tony masanin siyasan kasar Jamhuriyar Kamaru ne. Wannan taro da jami'ar ta SDF ta yi yanzu dai sun nuna cewa sun hazaka ne kuma har yanzu su ma suna neman su canja gwamnatin kasar ta Jamhuriyar Kamaru ne. Ko da kwanakin baya ma sai da jami'ar ta SDF ta hana wa magoya bayanta halartan duk wani taro ko biki da gwamnatin kasar ta kira. Muhammad Awal Garba, muryan Amurka daga kasar Kamaru.
A gaida Muhammad Awal Garba, waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ƙarfe 3:19 kenan na dare a nan Washington DC. Ga shirin wato sharhin jaridun ƙasar Niger.
Shigowar watan azumin Ramadan na daga cikin muhimman labaran da suka fi ɗaukar hankalin jaridun wannan mako. A sharhin da ta yi a game da zuwan wannan wata mai albarka da ake buƙatar yawaita ibada da aikata ayyukan alkhairi, jaridar L'Eclosion ta ce akwai wasu 'yan kasuwar da ke amfani da wannan dama domin cin karensu ba babbaka. ta hanyar tsawwala farashin ababen masarufi a kasuwanni. Su a nasu tunani ta haka za su kudince cikin dan kankanin lokaci. Sun manta cewa da dama daga cikin 'yan kasar Niger na fuskantar matsalar rashin samun albashi a kan kari. Hasali ma aikin yi ya yi wa wasu 'yan kasar wuya, inji jaridar, wacce ta ce abin da ke ƙara bata takaici shi ne ba wani ƙarin kuɗaɗen haraji gwamnati ke yi wa 'yan kasuwa a lokacin Ramadan ba, ballantana su samu hujjar ƙara farashin kayayyaki. Jaridar Lebanon ta ruwaito cewa bankin cigaban Afirka BAD ko kuma ABD ya gargaɗi ƙasashen Afirka su mai da hankali ga zuba fannin noma makudan kuɗaɗe sakamakon lura da yadda wannan nafiya ke ƙoƙarin zama ta baya ga dangi wajen ayyukan bunƙasa noma. Kuma a cewar shugaban wannan banki Akin Wumi Adesina, idan ba a mai da hankali ba, nan da shekaru 20 masu zuwa fannin noma zai durƙushe kwata-kwata a wannan nafiya. Jaridar ta ce domin ƙarfafawa ƙasashen Afirka gwiwar tayar da komadar tattalin arziki ta hanyar na duke, bankin na BAD ya ɗauki alƙawalin taimakawa da biliyan ko miliyar 2.4 na dalar Amurka a kowace shekara, inji Lebanon. Jaridar Lanketer na cewa shirin kwaskware kundin tsarin mulki da wasu dokokin zaɓe da ya jima yana shan suka daga 'yan adawa ya haifar da rarrabuwar kawuna a tsakanin masu linjaye a majalisar dokokin ƙasa. Jaridar ta ce sau biyu ana saka ranar tantauna wannan batu a majalisa, amma kuma ana ɗagewa saboda rashin zutuwar da ke tsakanin masu linjaye, bayan da wasu suka gano cewa ba abubuwan da aka tsayar a taron 'yan siyasa na CNDP ba ne aka gabatar wa wakilan al'ummar. Dalili kenan da buƙatar gwamnatin ke huskantar kyama, ko da yake akwai yiwuwar tafka muhawara a kai a wannan talata 30 ga watan Mayu, yayin da wani ɓangaren kwaskwarimar ke neman faskarar kundila a wannan jikon, inji Lanketer. Jaridar Le Republicain na ƙorafi a kan wasu ɗabi'u masu kama da na mutanen da ke wakana a yau a Niger, ƙasar da har yanzu idan shugaban ƙasa zai yi bulaguro sai dukkan masu bakin faɗa a ji sun yi masa rakiya zuwa filin jirgi, haka kuma idan zai dawo daga bulaguro dole su je talbansa, lamarin da idan aka hankalce shi da kyau za a gane cewa tsohon yayi ne kuma ma ɓata lokaci ne kawai. Jaridar ta ce yi wa shugaban ƙasa rakiya ko talbansa saboda ya dawo gida wani abu ne da ya saba wa tsarin Renaissance Culturel wanda Muhammadu Isuhu ya bullo da shi don ganin 'yan ƙasar sun yi watsi da miyagun ɗabi'u domin rungumar ayyukan cigaban ƙasa. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sule Mummuni Barma, yanzu kuma ga saƙonni da kuka aiko mana.
Assalamu alaikum. Sarkin Hausa na Amerika. Daga Musa Obani, sarkin guragun Ringim daga Ligan, Najeriya. Magana ta ku ita ce, ko kuma ra'ayina, cewar a muna munna da yau cikar shekara biyu ga Buhari da makarrabansa. Saboda haka albarkar wannan rana ta yau, dan Allah dan Annabi Gwamna Badaru ya taimaka mana ya yi mana hanyar nan da muka sha nema a gwamnatocin baya daga Ringin zuwa Doko, kuma ya ja mana daga Kanya babba zuwa Ba'ura har gaba. Haza salan daga Musa Ubali, sarkin guragun Ringin. A huta lafiya.
Yan Amurka, mai magana Hamidu Kadar Labuwa daga nan Kadar Labuwa Komin Gudu Mariya, jihar Difa, jamhuriyar Niger. Ina ma fatan alkhairi dukkan musulmin duniya gaba daya. Barka da shigowa watan Ramadana, wata ne mai albarka, wata ne mai alfurma. Kuma ina kirawa dukkan musulmin duniya ku yawaita addu'a, kuma ku yawaita nafiloli. Allah ya sa yanzu haka suna zina, kuma ku yawaita nafiloli, kowa ya samu lada. Wata ne mai albarka, wata ne mai girma. Amin summa amin. Nagode. Mai magana Hamidu Kadar Labu daga nan Kadar Labu a Komin Gudu Mariya, jihar Difa, jamhuriyar Niger.
Mai magana Malam Ibrahim Burhan Shina Odugo a nan karamin hukumar gaba da ke jiran tare da gwamnatin Najeriya. Kuma ina son lokaci game da musamman ma da manar da karatu mu, yana da manar da muka shigo Allah ba mu alheri da shi, sai kuma suke shiga Allah kare mu, kuma wani azumi ma Allah da muka shiga Ubangiji Allah samu shigo shi lafiya, kuma Allah samu fata lafiya, kuma Allah da dawo da Buhari lafiya. Mai magana da yan gurbi na karamin kuma zama ne kuma da su ji da Hausa sai lafiya.
Na kira ga masu arziki da gwamnati da Allah ku ji zan an ki mummu ne guda ya hada ki kaba da mu ke suna kai azumi kunu da kosai wallahi yayi karin su a baki kuma ba azumin Allah bai ba al'umma ba azumi Allah bai ba kasa ba Allah ya rasa talakawa da Allah yayi tausaya Allah tausaya rangwanta Allah ya rangwanta da dan uwa mai Allah
na ni ne Suleiman Idris Bango da ya zarka bana dan kishin kasa rayi na zan bayyana shine akan shekara biyu da shugaban kasan mu General Muhammadu Buhari yayi akan karagan mulki mu talakawan Najeriya muna ci gaba da mashi addu'a ubangiji Allah ya kara mashi lafiya da tsawon kwana ya dawo ya ci gaba da mulki a kasan mu Najeriya domin tsarta rayuwar talaka Allah hakika mu talakawan Najeriya mun gamsu da irin salon mulkin shi musamman a kudurori nashi da yake aiwatarwa a kasan nan ta bangaren tsaro ana cin hanci da rashawa da harkan noma waɗannan bangarorin an samu nasara matuƙa sosai alhamdulillah
yanzu kuma ga karatun alqur'ani mai tsarki daga yara manyan gobe
ana ismi Ahmad Haruna Dauda na nufi madrasatul ma'at sabilun najah al-islamiyya na takau fi shari igomari a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim sabbih isma rabbikal ala allazi alaqa fasawwa wallazi qaddara fahada wallazi akhrajal mar'a فجعله غساء أهوى سنعرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر ما يخفى وليسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنب العشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إنا أزال في الصوف العولى صوف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم
توما دلا أغيدا أحمد داودا حرونا تو يندو كما غالا بالي أتكيشي
Dan majalisar dattijan Amurka John McCain ya bayyana jiya Litinin cewa yana ganin Russia da shugabanta Vladimir Putin a matsayin kalubala mafi girma da muke fuskanta fiye da barazanar kungiyar IS. Da yake magana yayin ziyarar sa a Australia jiya Litinin, McCain ya shaida wa tashar watsa labarai ta kasar cewa wato Russia ta yi yunkurin gurguntar da harkokin demokradiya kokarin da ta yi na yin shishigi a zaben shugaban kasa Amurka da kuma na waɗansu kasashen duniya. Ya bayyana haka ne yayin da gwamnatin shugaba Donald Trump ke fuskantar bincike kan ko tana da alaka da Russia da ya hada da rahotanni da ke nuni da cewa Jared Kushner, surukin kuma babban mai ba fada White House shawarwari, ya yi kokarin neman hanyar yin hulɗa da jami'an kasar Russia ta bayan fage a makonni da suka rage kafin rantsar da shugaba Trump. Tsohon dan mulkin kama karya na kasar Panama, Manuel Noriega, wanda gwamnatinsa ta yi ƙaurin suna kan batun cin hanci da rashawa da kuma tashin hankali ya rasu yana da shekaru 83 a duniya. Shugaban kasar Panama Juan Carlos Varela ya rubuta a shafinsa na Twitter cewa mutuwar Noriega ta kawo ƙarshen wani babi a tarihinmu kuma ya kamata a ba iyalinsa damar jana'izarsa cikin kwanciyar hankali da lumana. Noriega ya kwanta a asibiti inda ya jinya tiyata da aka yi masa sau da dama dangane da sankarar kwakwalwa da ya fama da shi farkon wannan shekara. Kafin sakin sa daga daurin talala domin shirin jinyar, an daure Noriega sabili da aikata laifin cin hanci da rashawa.
To da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na hantsi, sai kuma da la'asar za ku ji wasu abokan aikinmu dauke da sauran shirye-shiryenmu. yanzu a madadin kowa da kowa din sashen Hausa na muryar Amurka, musamman Grace Alikir Abdu da kuma injiniyan mu na wannan lokaci, wato Malam CD da wato a Charles kenan da mai bada umarni CD, baba ya kuma kirki sallama, a huta lafiya.